qui pousse de la prostitution après ma pomme.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Asabar 8 ga watan Maris na shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga kanin labarai.
To, jiya Juma'a shugaban Amurka Donald Trump ya nuna alamar cewa a shirye yake dauki matakin soja kan Iran. Sai dai idan har kasar ta amince da wata yarjejeniya da ta dakile shirin ta na nukiliya. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi jiya Juma'a Kanada ta kwashe shekaru tana kwarar Amurka da haraji kan katako da kayayyakin kiwo. Daga nan da aikiwa dabban mata ne suka gudanar da zanga-zanga a titunan biranen kasar Turkiya a yau Asabar domin tuna da ranar mata ta duniya, inda suke nuna adawa da rashin daidaito da cin zarafin mata.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar gwamnatin tarayyar Najeriya ta sanar da jerin sunayen wasu mutane da ke ba da tallafin kuɗi ga ƙungiyoyin 'yan ta'adda a ƙasar, sannan kuma ta umarci a rufe asusun ajiyarsu da ke sassa daban-daban na ƙasar.
Allah ya sa kwalliya za ta biya kuɗin sabulu, amma indai da gaske ake, to gwamnati ba wai faɗi ɗaya za ta yi ba ko ta ce ta rige akan kone ba, a'a ya kamata a kamo su a hukunta su kamar yadda doka ta tanada.
Kamar kowace ranar Asabar, yau ma muna tafa da shirin a dawo lafiya, sannan kuma muna tafe da darasin azumin watan Ramadana. Baya ga haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Jiya Juma'a shugaban Amurka Donald Trump ya nuna alamar cewa a shirye yake dauki matakin soja kan Iran. Sai dai idan har kasar ta amince da wata sabuwar yarjejeniya da za ta dakile shirinta na nukiliya da ke ci gaba cikin sauri. Za a samu wasu kwanaki masu ban sha'awa a gaba. Abinda zan iya gaya muku kenan, kamar yadda ya shida manema labarai a ofishin Oval a ranar Juma'a. Trump ya sanar a wata hira da ya yi a gidan talabijin na Fox Business wanda aka nada a daren ranar Alhamis da safiyar Juma'a cewa ya aiki da wasiƙa ga Ali Khamenei, yana mai shaida shugaban ƙolin Iran cewa zai fi kyau ga Iran idan har suna sanyin tattaunawa kan yarjejeniyar nukiliya. Idan dole ne mu shiga da ƙarfin soji zai zama mummunan abu gare su, in ji shi yayin hirar. Trump ya ce Amurka ta gaza cin matsaya ta ƙarshe da Iran, kuma ya yi nuni da cewa idansa na kan rijiyoyin man ƙasar. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi jiya Juma'a cewa Kanada ta kwashe shekaru tana ƙwarar Amurka da haraji kan katako da kayayyakin kiwo, tare da yin barazanar sanya haraji kan Kanada tun daga ranar Juma'a. Da yake magana da manema labarai ofishin Oval, Trump ya ce gagarumin haraji kan Niger ke sanyawa kayayyakin kiwo da katako na Amurka yasa Amurka ta kasa sayar da kayayyakinta a Kanada. Ya ce sai dai idan Kanada ta amince ta yi watsi da su, to zai sanyawa Kanada irin wannan haraji. A ranar Alhamis inda ta gabata ne, Trump ya jinkirta tsawon makonni hudu kan sabon harajinsa na kashi 25 cikin 100 kan galibin kayayyakin da Mexico da Kanada ke fitarwa zuwa Amurka. Ya ce ya jinkirta harajin Mexico ne bayan ya ji kai tsaye daga bakin shugaban kasar Mexico Claudia Sheinbaum, wadda ta ce gwamnatin ta taimaka wajen dakile kwararar bakin haure da kuma muguwar kwayar fentanyl zuwa cikin Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya bada umarnin sauye-sauye ga shirin gafarar lamanin karatu ga ma'aikata, wanda zai hana ma'aikatan kungiyoyin sa-kai da ake ganin sun tsunduma cikin ayyuka marasa kyau cin gajiyarsa. Wani umarnin zartarwa da ya sanya wa hannu a ranar Juma'a ya umarci sashen ilimi da ya sauye shirin don hana tallafin lamani ga masu karɓar bashi. zai hana gafarar lamuni ga mutanen da aikin su ke da alaka da shige da fice ba bisa ka'ida ba da kungiyoyin ta'addanci na kasashen waje ko wasu ayyukan da suka saba wa doka. Majalisa ta kirkiri shirin a cikin shekarar 2007 don karfafa ayyuka a cikin gwamnati ko kungiyoyin sa-kai. Yana soke duk wani bashin karatu da ya rage bayan masu karɓar bashin sun biya har na tsawon shekaru 10 yayin da suke yin wani aikin al'umma. Yana bayo ma'aikatan gwamnati da malamai da 'yan sanda da malaman addini da kuma wasu ma'aikatan sa-kai da sauransu dama. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Sarfila Hashim Gumel zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu fara da rahoton namu na farko. Biyo bayan sanar da jerin sunayen wasu mutane da ke ba da tallafin kuɗi ga ƙungiyoyin 'yan ta'adda da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi, inda gwamnatin ta ba da umarnin da a rufe asusun ajiyar su da ke sassa daban-daban na ƙasar. Ko me hakan ke nufi? Wakilinmu na yankin Niger Delta, Lamida Abubakar Sakkwato, ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kamar dai yadda hukumomin Najeriya suka nuna cewar wannan mataki yana zuwa ne kan ka'ida a cikin dokoki na 54 da ke cikin dokokin yaƙi da ta'addanci a faɗin Najeriya wanda aka samar a shekara ta 2002, waɗanda ke cikin jerin sunayen waɗanda ke taimaka ma ta'addanci a sassa daban-daban na Najeriya. Waɗanda suka fi ɗaukar hankula sun haɗa da wani Musa Samuel Iba, wanda hukumomin Najeriya suka zarge shi da tallafawa aikin ta'addanci musamman na ƙungiyar nan da ke rajin kafa ƙasar Biafra ta IPOB da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya, da kuma 'yan ƙungiyar nan talakurawa waɗanda yake 'yan bindigar daji ne da ke mummunan aiki musamman na ta'addanci a sassa daban-daban da ke arewa maso yammacin Najeriya. Kan wannan mataki ne na yi magana da wani Malam Kabiru Adamu da ke jagorantar wani kamfanin tsaro a Najeriya. Ya ce,
wato wannan mataki wadda ita gwamnatin Najeriya ta ɗauka ta ƙarƙashin shi minista na shari'a, mataki ne wadda ya dace da tanade-tanaden da ke dokar hana ta'addanci wadda aka yi mai gyara shekara 2022. A cikin waɗanda aka gabatar da sunayensu har da shi wannan mai kirarin awari a yankin kudu maso gabas, wato Biafra kenan, wadda ake cewa Simon Ekpa, wadda yake zaune a ƙasar Finland. To wannan matakin zai taimaka sosai wurin tabbatar da cewa an hukuntar da shi. To akwai sauransu kamfanuka wadda ake tuhuma su ma sun dau nauyin ta'addanci ta ban hanyoyi daban-daban.
Ganin cewa wannan matakin ya shafi bankunan ƙasar da hukumomi ke buƙatar su, na ganin cewa sun tashi tsaye wajen ganin an datse waɗannan asusun ajiyar 'yan ta'adda. Wani ma'aikacin banki na Zenit Bank wanda ya buƙaci a sakai sunansa ya ce,
to ai wannan abu ba sabon abu ba ne, sannan kuma wannan abun da gwamnatin tarayya ta ba da umarni abu na wanda ya zama cewa da an kawo umarni daga gwamnati, inda akwai legal backing bankuna za su yi sauri su aiwatar da dokar da gwamnatin tarayya ta bada akan wannan umarnin.
Alhaji Aliyu Orojuwa Mako wani mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullun a Najeriya dangane da wannan dambarwa ya ce,
Allah ya sa kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. An taɓa yin irin wannan a baya lokacin 'yan Boko Haram, aka ce akwai wasu wanda aka gano suna taimaka ma waɗannan mutanen banzan. Ba wanda ya san inda wannan magana ta tsaya a Najeriya har gobe. Cin hanci da rashawa ya yi katutu a cikin harkar tsaro a Najeriya. Amma in dai da gaske ake, to gwamnati ba wai faɗi ɗaya za ta yi ba ko ta ce ta rige akan kone ba, a'a ya kamata a kamo su a hukunta su kamar yadda doka ta tanada.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To madalla a gaida Lamido Abubakar Sakkwato. Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari cigaban labaran duniya.
Dabban mata ne suka gudanar da zanga-zanga a titin biranen ƙasar Turkiyya yau Asabar domin tuna da ranar mata ta duniya, inda suke nuna adawa da rashin daidaito da cin zarafin mata. A bangaren Asiya na Istanbul, mata sun saurari jawabai da raye-raye da rera waka yayin da ɗimbin 'yan sanda ke kula da su. Jama'a a Diyarbakir, birni mafi girma a kudu maso gabashin Turkiyya da ke da rinjayen Kurdawa, sun gudanar da bukukuwan samun zaman lafiya da rajiji ne tsagaita wuta da manyan Kurdawa suka sanar a makon jiya. Masu suka dina zargin gwamnatin shugaba Recep Tayyip Erdogan da sanya ido kan takunkumin da aka yi wa mata da kuma rashin yin abin da ya dace wajen magance cin zarafin mata. Daga ƙarshe, akalla mutane 11 ne suka mutu, kana wasu 30 suka jikata, ciki har da ƙananan yara 5 a harin makamin mai linzami da Rasha ta kai a gabashin birnin Dobrovolya da ke gabashin Ukraine cikin dare, kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen gida ta Ukraine ta sanar a ranar Asabar. Ma'aikatar ta ƙara da cewa an kashe wasu fararen hula 3 a wani harin jirgi mara matuƙi ya kai a yankin Kharkiv da ke arewa maso gabashin ƙasar. Ma'aikatar ta ce sojojin na Rasha sun kai wa Dobrovolya hari da makami mai linzami da rokoki da jirage marasa matuƙa, inda suka lalata gine-gine masu hawa 8 da motoci 30. A yayin da suke kashe gobarar, maharan sun kai hari inda suka lalata motar kashe gobara, in ji ma'aikatar ta kafar Telegram. Ma'aikatar ta wallafa hotunan wasu gine-gine da suka ruguje kuma ke ci da wuta, da masu aikin ceto na kwashe ɓaragwazon gine-gine. A Dobrovolya, mazauna kusan mutane 28,000 kafin yakin, yana yankin Donetsk na gabashin Ukraine mai tazarar kilomita 22 daga kan gaɓa arewacin babbar cibiyar Pokrovsk, wadda sojojin Rasha suka kwashe makonni suna kai hari.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin zai kawo muku rahoto ne akan wata zanga-zanga da direbobin manyan motocin dakon kaya a Najeriya suka gudanar a Jos babban birnin jihar Plateau, domin janyo hankalin mahukunta akan irin cin zarafi da ake musu akan manyan hanyoyin kasar har da kisa. Ba da ɓata lokaci ba, ga Zainab Babaji da ƙarin bayani akan haka.
Direbobin manyan motocin da ke safarar kayan abinci zuwa kudancin Najeriya sun buƙaci gwamnati da ta ɗau mataki kan kisan 'yan uwansu da garkuwa da waɗansunsu da ƙone motocinsu da wawure kayan abinci da wasu ɓata gari da ke sanya shinge a kan hanya ke yi a sassan kudancin ƙasar. Direbobin wanda suka gudanar da zanga-zangar lumana a Jos jihar Plateau sun rike kwalaye da ke da saƙonnin cewa ya isa haka a kare rayukan direbobi ba tare da nuna ƙabilanci ba, a tabbatar da tsaron lafiyar direbobin manyan motoci daga arewacin Najeriya da sauransu. Na fara da jin bayani daga direbobin.
Sunana Abubakar Muhammad Elka. A duk sanda za mu yi lodi a cikin garin Jos, gaskiya muna cikin tashin hankali da fargaba, saboda yanayin yadda muke iske kanmu da zaran za mu doshi kudu. Da zaran from Benue ka bar Benue kana neman Inugu, to ka shiga tashin hankali. Kana kafin ka je express, kana zuwa express kuma sai abin da ka gani har ka isa Port Harcourt. Tashin hankali daban, za ka je main checking point na produce. Main checking point na produce, ka biya su kuɗi, kana yin gaba za ka ga checking point ɗin sojoji, ga kuma sai iskan za su ce sai ka ba su almost 40,000-50,000. Idan ka tsaya ba su a guri za su ce kafin su irga kaza, in baka ba su ba sai dai ka ji ruwan duka ko yana sauka akan motar. Shi kuma mai mota ya baka arziki ne, yau ka damai da mota a fashi, gobe ka damai da mota a fashi. Kaga wani damuwa ne, zai ce kai mai bige-bige ne, ba zai iya da kai ba. Yau mu kuma abinci muke zuwa nema, ba wai tashin hankali ba. Duk wanda ya ɗau motar miliyan 50 ya baka ya baka ne ka je ka rufa ma kanka asiri. To dan haka muna kiran gwamnati ta dube mu da idan ta mai adalci, ta bi mana kadin mu dan girman Allah.
Yanzu dai me yace bukatar ku?
Mu muna so gwamnati ta taimake mu, ta taimake mu from mu da mu daga Okigwe, daga Okigwe zuwa Umayya. Anan muke fuskantar damuwa da express sun Inugu. Dan haka gwamnati da dube mu da idan ta mai rama, muna biyan haraji duk sanda za mu shiga sai mun biya haraji, amma kuma wasu sai su fito mana illegal. Mu kuma ga kudin da masu kaya suka bamu da masu motar mu, tun masu motar mu suna kiran mu da barayi har sun zo sun fahimci abu, sun zo sun fahimci abu.
Kamar me suke muku ne?
Ai har kisa an yi, kisa ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, ba ma adadi. Yanzu ina faɗa ma akwai motar mu ma da an ɗauke ta da kaya da direbobin, har yau ba ga motar mu, har yau ba ga motar mu. To dan Allah me muke abin nan haka, mu ba masu neman tashin hankali bane, a taimake mu.
Sunana Aliyu Adam, ana kira na da Ali Sumol. Ai cin zarafi duk satin duniya in zamu tafi Port Harcourt ba ma ma iya bacci akan gadajen matan mu, saboda tashin hankalin da muke fuskanta akan hanya. A zahirin gaskiya abun fa kullun dada gaba gaba yake, saboda tun ana maganar zagi an dawo dukan mota an koma dukan mu, kuma yanzu abin ya koma daukar rayukan mu. Yanzu a dan wannan tsukukun an rasa rayuka ba adadi. Motocin Gombe, motocin Fatasku, motocin Bauchi, motocin Jos, motan Lafiya, banda motocin Kano, Zaria, Kaduna, duka muna cikin wannan tashin hankali da wannan masifin.
Yanzu dai gargadi kuke bayarwa dai ko me?
Mu ba gargadi muke bayarwa ba, saboda mu ma ƴaƴan gwamnati ne. Muna roƙon gwamnati ne da ta duba halin da muke ciki, saboda kariyar da take ba mu tsakani da Allah yayi karanci. Soja da ake kai su hanyar saboda su kare mu, da su ake hada baki ake zaluntar mu.
Zargi dai kake yi kenan?
Ba zargi nake ma ba, ina da guarantee, ina da evidence. Saboda ko yanzu in ka je wurin ma'aikata ɗan iska kana maganan ma'aikata a je a kira su, za su ce ka je ka kira su. In kuma muka je muka samu sojoji muka musu magana, za su ce ai ɗan iska ne, ko ku je ku sallame su, ku ɗau mota ku bar wurin, su ba za su iya ba.
Kenan ba jami'an gwamnati ke tsare ku ba?
Ɗan iska ne suke tsare mu. In muka yi attempt ɗin mu kira ma'aikata, za su ce mu je. In mun je mun samu sojoji mun faɗa musu, za su ce ai kuɗin su ne, kawai mu sallame su, mu ɗau motar mu bar wurin. Abin nan ya faru ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, ba biyar ba. To muna kira ga gwamnati, tun abin ana magana duka, yanzu kuma an koma magana kisa ne. Saboda tsakani da Allah, in ka hau express ɗin Inugu zuwa Port Harcourt, daga gate ɗin nan har ka je Port Harcourt kana cikin tashin hankali. In ka ga hankalinka ya dawo jikinka, to ka shiga cikin garin Port Harcourt ne, ka hau gadar Obibo. Gadar Eleme.
Tun yaushe kuka fara fuskantar wannan matsala?
Abubuwan ne ya fi shekara goma. Tun abin yana kadan 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 kadan, to tunda abu ya koma da daukar rayukan al'ummar mu, shine yanzu muke kira ga gwamnati da ta duba halin da muke ciki. Abin ya ishe mu tsakani da Allah, tunda yanzu abu ya koma ga magana daukar rai, dole mu kira gwamnati. Da magana ne akan kuɗi, kuma muna bada kuɗin. To yanzu kuma abu ya koma da daukar rayukan mu. Yanzu akwai motar ɗan uwan mu da suka kama daga nan, in ka fita a lobanta zuwa kaje Okigwe, sun kama motar sun requesting miliyan 30. Sun turo da wani akan ɗin da suka turo, akan ɗin America ne, foreign akan ne. Muka ce to su bayar da waya, mu yi magana da ƴan uwan mu. Suka ce ba za su bayar ba. Bayan sati ɗaya, sati biyu mun zo muna ta addu'a, sai suka daɗa kira, ba za mu zo mu karɓi motar mu ba. Muka ce mu ƴan uwan mu ne damuwar mu. Suka ce to ƴan uwan mu nan fa sun zo guduwa, sun kashe su. Mu tura miliyan 15, za su fito da mota express ɗin Okigwe. Muka ce to tunda kun riga kun kashe mana ƴan uwa, ai mota ba ta da amfani a wurin mu. Sai suka ce aka fita a harkar su. Bayan sati ɗaya da suka ga ba a ƙara neman su ba, sai suka daɗa kira, wai fa ba waɗannan ƴan uwan namu suka kashe ba, wasu direbobin Dangote ne sun yi attempt ɗin guduwa, suka buɗe musu wuta. To an ce su ba yar mujimuryarsa, har yanzu ba su bayar ba, kimanin wata ɗaya kenan.
Fatou Madalla a gaida Zainab Babaji da wannan rahoto. A nan ne kuma za mu da tsaya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu, ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu mu jin Zainab Babaji da ta hada mana wannan rahoto da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Fiona Wamai da ta daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Madalla ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16 da 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko sakon haɗin gwiwa ne daga Sinusuma Datti da Magaram da Isuhu Makerima Datti tare da Ilyas Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da kuma Musa Malam Indu Kazawai. Suka ce salam VOA. A yadda kasar mu ta Jamhuriyar Nijar ta mallaki rijiyoyin man fetur da dama, ta kuma ke sarrafa su iya san ranta ba tare da katsalandan na wata ƙasa daga ƙetare ba. Gaskiya ko kaɗan bai kamata a bar ɗan ƙasa muna ɗanɗana kuɗarmu ba wajen neman siyan man da tsada. Da fatan gwamnatinmu ta Nijar za ta duba kuma ta kawo mana sauƙi. Saƙon Sama'ila Agnes Malam Faturi mazaunin Difa a Jamhuriyar Nijar ya ce muna kira ga 'yan uwanmu matasa kan cewa mu ƙara jajircewa wajen ninka ayyukan ibada domin wannan wata ne na neman rahamar mahaliccinmu. Allah ya sa muna cikin 'yantattun bayi. Amin. Saƙon Shehu Adamu Rijau kuma ya ce ɗan gidan shugaban Najeriya Tinubu yana bi jihohi yana bayar da tallafin alfarma wannan wata na Ramadana. To sai dai mu ce Allah ya saka da alheri. Sai dai kuma su fa mutanen karkara labarin wannan tallafi kawai suke ji. Sako daga Garba na Halikan ba da Sarkin Gabas Bahar Bashir Illelal Yari birnin Kebbi suka ce dan Allah VOA Hausa ku miƙa mana sakon jinjinawar mu ga gwamnatin jihar Kebbi na kammala babban aikin ginin babban sakatariyar jihar. Wannan kuma sakon ya fito daga Abba Kelu Madukuru tare da Abubakar Hassan Difa da Alhaji Gani Maduru Gabas daga Jamhuriyar Nijar. Suka ce salam VOA Hausa dubun gaisuwa da fatan alheri a gare ku. A yau mun shigo wannan fili ne domin mu yi kira ga hukumominmu na Nijar da ma na AES baki daya da su tashi su samar da kayayyakin yaki na zamani ga jami'an tsaro saboda yakan yan ta'adda. In ba haka ba to ba za mu iya magance su ba. Da ƙarshe muna addu'ar Allah Ubangiji ya kawo mana dawwamamman zaman lafiya a nahiyar mu ta Afirka baki daya. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Suleiman Alhaji Bahari mai watsa labarai na ƙungiyar masu kira ga sauraron rediyo ta Afirka reshen jihar da Magaram. Ya ce ina jajanta 'yan uwa da iyalan Alma Umaru tsohon ministan kasuwanci na ƙasar mu ta Nijar kuma shugaban jam'iyyar RPP wanda Allah ya mishi cikawa a jiya Juma'a a babban birnin Yamai na ƙasar mu ta Nijar. Allah ya ji ƙanshi da rahama. Allah ya gafarta masa. Mu ma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani. Amin. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. Albarkacin watan Ramadan ga wannan.
Gidi Abdurrahman Difa Nijar. To ni gaskiya darsan Ramadan a kaina zan iya cewa Ramadan gaskiya ina alfahari da zuwan Ramadan a koda yaushe domin ina karfafa ibaduna a ciki, ina yawaitan karanta Qur'anai, ina yawaitan zuwa masallatai domin sauraron wa'azi, kana kuma a gaskiya lokacin Ramadan idan yayi a koda yaushe babu wani irin waɗansu abubuwan da bai dace ba, musamman dai na karfafa dai komai a bisa kan al'amuran ibada domin saboda ibada a cikin watan Ramadan yana limkuwa ne kamar yadda malumanmu ke fadi a koda yaushe. Dangance da haka nan gaskiya nake yawaita ibada na a ciki.
Assalamu alaikum, ni sunana Abubakar Isufu, ina daya daga cikin matasan da ke cikin kungiyar da ake kira CCGP ko kunce hadakar kungiyar matasa da ke a da'irar birnin Difa. Donka tasirin azumi akan kaina ko akan matasa gaba daya ganin cewa azumi yana da tasiri sosai. Inda zaka ga masallatin ne yanzu idan ka je zaka gani cikin kashi 90 cikin 100 duka matasa ne a sahun gaba. Kenan wannan yana nuna cewa matasa suna samun natsuwa sosai kuma suna kwadaita da falalar da a cikin shi wannan wata na Ramadana, suna sa kansu ga ibadu kuma suna saduda suna barin duk irin abubuwan da suke yi. Ganin cewa an ka duba cikin da'irar birnin Difa a lokacin da ba azumi ba za ka ganin matasa suna shagala da bisa ayyuka irin na asha kade kade da sauransu. Mai amma da an ce watan Ramadana yayi za ka ga kowa ya bar dukkan wani abin da ka san na matsala ne an aje shi gefe an dawo ana sauraron wa'azi. Masallaci ne da maraice ko da yaushe ka je za ka iske matasa ne suna nan sun taru sun cika matallaci ne suna dukan darashi suna sauraron wa'azi suna duka abubuwan da ya kamata.
To madalla masu sauraron mu ga wannan sakon.
Masu sauraro albishirinku, shin kuna neman labarai da dumi-dumi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu akan lamba kamar haka: alamar karawa 1 wato plus 1 sai ku saka 202-445-6389. Zan sake maimaita lambar alamar karawa 1-202-445-6389. Kada ku bari a bar ku a baya. Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannu.
To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Jiya Juma'a shugaban Amurka Donald Trump ya nuna alamar cewa a shirye yake ɗauki matakin soja kan Iran, sai dai idan har ƙasar ta amince da wata sabuwar yarjejeniya da za ta daƙile shirinta na nukiliya da ke ci gaba cikin sauri. Za a samu wasu kwanaki masu ban sha'awa a gaba. Abinda zan iya gaya muku kenan, kamar yadda ya shida manema labarai a ofishin Oval a ranar Juma'a. Trump ya sanar a wata hira da ya yi a gidan talabijin na Fox Business wanda aka nada a daren ranar Alhamis da safiyar Juma'a cewa ya aiki da wasiƙa ga Ali Khamenei, yana mai shaida shugaban korin Iran cewa zai fi kyau ga Iran idan har suna son yin tattaunawa kan yarjejeniyar nukiliya. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi jiya Juma'a cewa Canada ta kwashe shekaru tana ƙwarar Amurka da haraji kan katako da kayayyakin kiwo tare da yin barazanar sanya haraji kan Canada tun daga ranar Juma'a. Da yake magana da manema labarai a ofishin Oval, Trump ya ce gagarumin haraji kan Niger ke sanyawa kayayyakin kiwo da katako na Amurka yasa Amurka ta kasa sayar da kayayyakinta a Canada. Ya ce sai dai idan Canada ta amince ta yi watsi da su, to zai sanya wa Canada irin wannan haraji. Shugaban Amurka Donald Trump ya bada umarnin sauye-sauye ga shirin gafarar lamanin karatu ga ma'aikata wanda zai hana ma'aikatan kungiyoyin sa-kai da ake ganin sun tsunduma cikin ayyuka marasa kyau cin gajiyarsa. Wani umarnin zartarwa da ya sanya wa hannu a ranar Juma'a ya umarci sashen ilimi da ya sauya shirin don hana tallafin lamani ga masu karɓar bashi. Zai hana gafarar lamani ga mutanen da aikinsu ke da alaƙa da shige da fice ba bisa ka'ida ba da ƙungiyoyin ta'addanci na ƙasashen waje ko wasu ayyukan da suka saba wa doka.
To da haka kuma shirin namu ya zo ƙarshe, sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Sarfila Hashim Gumel da ya ce an gabatar da shirin da Fiona Wamainan Dudu da ta bada umarni da mai injiniyar mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. A sha ruwa lafiya.